ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidum majid allahumma asmaika wa tanazzal umur kulliha واجرنا من كيز الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما ذكر سابقا يوم 23 ga watan 6 hijira Allah hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1424 ko da biyu 1442 haka ne wanda yazo daidai da 5 ga watan 2 2021 Gregorian calendar zamu ci gaba da karatu mu na hadisi karatu mai albarka a cikin wannan littafi mai suna Muktasar Sahih al-Bukhari wanda ake kiran sa da At-Tajrid As-Sarih a wannan masallaci mai albarka na Juma'a gaurin gidan mai girma sarkin damba yau zamu tashi sabon hadisi na 19 a shafi na 19 a cikin wannan littafi بسم الله الرحمن الرحيم باب من الدين الفرار من الفتن باب da yake magana akan cewa gujewa saboda fitina yana daga cikin addini farko banta muna magana ana kitabul iman ne to alakan wannan da imani shine mutum ya gujewa addinin sa kokarin kiyayewa addini shi ma wato al'amari ne na imani mai imani shine kullun yake kokari yayi furzami imanin sa ta yanda imanin sa ba zai samu matsala ba wannan babu abin da yake karantar da mu shine mutum ya gudu da addinin sa idan fitina ta bayyana idan fitina ta bayyana fitina kuma shine duk abin da zai raba ka da addinin ka abin da zai raba dan musulmi da addinin sa ko ya hana shi aiwatar da shi yanda ya kamata wannan shine ake kiran sa fitina don haka Allah madaukakin sarki yake cewa al-fitnatu ashaddu min al-qatl gara a kashe ka akan fitina ta zo ta raba ka da imanin ka kada in fitina ta raba ka da imanin ka kai kaga ka halaka gurungu amma in aka kashe ka akan addini kai mutuwar shahada zaka tafi wato kinan gidan aljanna don haka wannan din yafi wancan gara ka rayu gara ka rasa rayuwar akan ka rayu ba musulunci ba hadisi na farko an karbo daga sa'id abi sa'idin al-khudri Allah madaukakin sarki ya dace shi annahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yushiku an yakuna khayra malil muslimi ghanamun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zamani yayi kusa yazo ta yanda mafi alkhairin dukiya wanda musulmi zai mallaka a rayuwarsa ita ce tumaki garken tumaki da awaki wanda wannan zai amfana su ya ba'u biha safal jibali wa mawaki alqatari yafirru bidinihi min alfitani zai yi amfani da wannan dukiyar tasa wato kenan garken tumakinsa ko garken awakinsa ya bi ta kan duwatsu safal jibal shi ne kan duwatsu ya bi ta gangara ya tsallaka wa mawaki alqatari ko kuma gurin da ruwan sama yake sauka ma'ana gurin kiwo kenan ya firro bidinihi ya zama ya tsira da addininsa ma'ana zamani zai iya zuwa fitina za ta zo ta fitina kuma za ta hana mutane aikata addini musulunci ne saboda idan wannan lokaci ya zo shi musulmi ne alkhairi sai ya tattare dukiyarsa kafsa ya sayar sai sai awaki ko tumaki yana tarawa na tarawa inda ya gama tattarewa jarinsa kaf sai na fita bayan gidan kiwo yana gangarawa nan yana gangarawa nan yana gangara tunda matsala a Najeriya ne sai tsallaka kamaru ya gudu da addininsa sai je can ya saida wannan dukiyar ya sake yin wani gida ya samu inda zai zanna ya bautawa Allah madaukakin sarki ba tare da wata kinin ya samu wata tsangwama ba fatar ya san tsangwama ba wannan shine abin da wannan hadisi yake karantar da mu kuma yin haka din yana daga cikin wato kenan addini ko yushaku an yakuna khayra mal muslimi ghanamun yattaba'u biha sha'afal jibali wa mawaqi al qadari yafirru bidinihi shine mahalli shahid zai gudu da addininsa ya zama ya tsira da addininsa kar addininsa ya zama ya lalace wannan hadisi kashi dan karami ne amma kuma yana da abubuwa da yawa wanda ya kamata a ce mun la'akaru da su darussa da yawa na farko yana nuna mana cewa duk lokacin da barna ta bayyana a ban kasa kuma mutane suna da karfin su zama sun jirkita kuma ba su jirkita ba to Allah madaukakin sarki zai iya jarrabar su da matsaloli idan fasadi ya zo shi shine fitina aiko duk abin da yake barna sai ya bayyana mutane suna so suna da karfin su gyara amma kuma ba su gyara ba to Allah zai kawo musiba zai kawo bala'i zai kawo kashe-kashe zai kawo rashe-rashe zai kawo azaba kala-kala ɗaya bayan ɗaya wannan sai ya zama azaba ga mu'minai a duniya fitina kuma ga wayanda ba mu'minai ba a duniya da lahira sai ya zama wato kenan Allah madaukakin sarki idan musiba ta zo ta halaka musulmin kirki da wanda ba musulmin kirki ba da wanda ba ma musulmi ba da gurungum Allah sai ya tashi kowa akan niyyarsa amma dai fitina ta zo ta ko yauwa kawai sallah ce ta zo ta gaba da a abta gari a duk adabin dubu a yi ta kashe mutane ta kashe mutane kaga in wannan musiba ta zo ta ummu salihu wa talih da mutumin kirki da wanda ba mutumin kirki ba za ta afi nan mutumin kirki punishment saboda kin yin amr bil ma'ruf da suka yi suna ganin fasadi yana faruwa wanda ba na kirki ba kuma ya zama abin da ake kira double banding matsala a duniya wato kenan matsala a lahira dan haka kenan idan irin wannan lokaci ya zo mutum musulmin kirki ya ga ga fasadi bolo-bolo ana yi kuma za su iya jawowa masifa abin da fi musu alkari shi ne ya hijira ya firro bidinihi sai gudu saboda addininsa ya zama ya tsira na biyu yana nuna mana wato kenan akwai ya halatta idan irin wannan matsala ta fita mutum ya ware gefe al-uzla mutum ya ware gefe ya bar wato kenan jama'a ba don koyi wasu saboda ya tsira da addininsa kar ya zama ya fitinu domin da yawa idan matsalar ta zo ta takan murkushe su sai su kasa sai su bilayi kawai to ya suka iya yawa hukuma ta zo ta dankara abu musiba ta zo ta dankara abu zamani ya zo ya dankara abu matsala ta zo ta dankara abu talauci na rayuwa ya zo ya dankara abu akan mutane in ka tsallake wannan ba za ka iya tsallake wannan ba in ka tsallake wannan ba za ka iya tsallake wannan ba bayan da ka iya saboda haka sai ka ga an fara kawo babin al-daruratu tubihu al-mahzurat daga nan kuma sai ka ji an ma daina amr bil ma'ruf daga nan kuma sai ka ga ana ma zuwa ana karbowa abin saboda ana ga kamar akwai mafita a cikin sa shikenan wata rana sai ka nemi addinin a cikin mutane wato kenan karasa al'umma ta lalace kenan to in haka ya faru wannan hadisi yana nuna cewa ya halatta a ware mutum ya yi abin da ake kira al'azmu don musifa ta samu ba da kuma saboda ya tsira da addininsa na farko da hadisi ya tabbatar mana da wannan a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin al-aqwa'i yayi irin wannan lokacin da fitina ta zo ta lokacin da aka zo Madina aka kewaye Madina dole sayyidina Usman yana khalifa sai ya sauka ko kuma a harbutsa duniya ya cire gwamnawa ne ya sa wani shi kuma sayyidina Usman ya tara duk manyan sahabiya ce in dan ni ne kar wani ya dauki takobi so kuma sai na ci takobi wallahi ko ya yi resign ko kuma su kashe shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa karaka tobe suturar da Allah ya sa maka dan haka ka gano goyin bak saboda suka kwana da kwanaki a Madina karshen ta suka halaka shi duk sahabbai suna kallo ba wanda ya isa yi magana saboda amirul mu'minin ya ce in dan ta shine bai yadda wani mutum ya daki mutum a takobi ya kiwaye na mutanen su ka gungo guda sun tafi daga Iraki to irin su Salamatu bin al-Aqwa sai suka yi abin da ake kira al-itizal ko kuma al-uzla ko al-azla suka cire daga Madina suka koma da kuma Razzata ya je zaman sa to da idan fitina ta faru kaga ba za ka iya gyara ba bayan da za ka iya ko za ta iya shanyewa da kai to shikenan sai ka abin nan kota rana aka ce Hajjaj bin Yusuf ya hadu da shi yace masa irtadatta ala aqabika ta'arrafta kairidda ba akan diddigenka saboda idan mutum su sahabbai in mutum ya hijira daga Makka ya dawo Madina to ya bar Makka kenan in kaga ya je Makka sai dai aikin haji ko ziyara amma da sunan wai ya bar Madina ya bar darul hijira ya koma ba sa san haka akwai Sa'd bin Kawla wanda sahabi ne ya hijira daga Makka ya koma Madina wata matsala ta kai shi ya koma Makka sai ya mutu a can aka je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koka masa saboda ba a san mutum ya warware hijirarsa saboda ladan da yake cira yake cikin hijira eh lakinna Sa'd bin Kawla ta ko ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma ta bi Makka ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya koka masa saboda ya mutu a Makka bayan kuma yayi hijira don haka sahabbai ba sa son su warware hijirarsu to sai ka bar Madina ka koma kauye sai Hajjaj bin Yusuf sai fassara masa cewa wannan kai hijira kai ridda ne a bayanka saboda mai ta'arrabta ai ma'ana sirta arabiyan ka kuma balaraban kauye ka bar gari ka koma kauye yace a'a azina li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya min izini yace min in fitina ta zo ta mu koma kauye mu koma kauye mu je mu yi wato kenan zaman mu dan haka shi yasa wato kenan sai irinsu wanda suke da fahimta irinsu sai zama wato kenan sun bar cikin garin Madina sun ba abin nan kuma bayan wannan ma duk lokacin da fitina ta zo ta sai su bar cikin jama'a sai su koma kauye su ga wani lungu wato kenan su buya sannan abu na biyu da na uku da zamu la'akari ko na hudu wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayi kusa mafi alkhairin duke da dan musulmi zai mallaka ya zama shine wato kenan tumaki da awaki kaga anan akwai nuna falalan kiwon tumaki da awaki kuma malamai suka ce ya kebance su da ambato ne saboda wato kenan tawadu masu shi sun fi nuna kalamar kaskan da kai akan masu garken shanu masu garken shanu da raƙuma sun fi ta'addanci da takabburanci saboda wal'ala girman dukiyar da suke da shi wallahu ta'ala a'lam amma generally kowace irin dukiya mutum zai mallaka wanda zai yi amfani da ita ya zama ya ƙaura daga gurin fitina ya koma gurin da ba fitina lallai za ta iya shiga cikin wannan wallahu ta'ala a'lam sannan wannan yana nuna mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abubuwa da suke nuna mu'jizarsa ko bayawansa ko annabcinsa shine yakan ba da labarin abin da zai faru a gaba ai wannan abin bai faru ba tukunna ko ana zaman lafiya yace musu yushaku an yakuna khairu malil muslim al-ghanam ya yi kusa dukiyar tumaki ta zama ita ce mafi alkhairin dukiyar musulmi saboda ita ne zai bi ta kan dutse ya gangara ya tsallaka ta guri yana kamar mai kiwo ashe ya gudu ya bar kasar ne ya tafi da komai nasa ya tafi ya tsallake kuma sai gashi hakan ta faru tun daga kan sayyidina lokacin sayyidina Usmanu matsala ta fara faruwa to da irinsu Salamatu bin Aqwa irinsu Abu Zar al-Ghifari kabarci Madina shi ma ya koma Razzata irin a zamanin tabi'ai ma an samu irin wannan zamanin haka duk lokacin da ya mutum ya tabbatar da cewa shi target ne ko na hukuma ko wata kungiya ko wata musifa ya ga abin da yafi masa alkhairi ya koma gefe to sai ya koma gefe annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa kenan zamani zai zo shi a gaba abubuwa za su rikice so da kun yi sun rikice for certain individuals sai ya bada wato kenan solution abin da ya kamata ce wato kenan sun yi a wannan lokacin haka wannan ma na nuna alamshin na annaba sannan annabci saboda abin ya riga ya faru kuma yanzu ma yana faruwa sannan yana da nuni cewa idan mutum Allah ya bashi ilimi ke bacece da wani abu da zai faru wanda wasu basu sani ba ya sanar da su tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da su abin da basu sani bane yau idan tabbacacce ne abin zai faru kuma shi yana da masaniya sannan kuma da matsala da za ta iya faruwa a sakamakon wannan din to ya halatta ya haska ma mutane dan mutanen su fahimci wannan abu saboda wato kenan kansu zama sun fada a cikin wannan matsala din kenan ko wannan ya halatta tun daga shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari sannan wannan hadisi har yanzu yana nuna mana cewa zama a cikin burane yafi yawan faruwa da fitintunu da musifu tun da kamar yadda ya nuna a cikin wannan hadisin ya nuna cewa idan matsala ta faru fita ta fito da ko a gefe ko a kauye ya je zaman sa saboda a rayuwa mafi yawa zama a cikin birni musifa ta fi yawan tashi kashe-kashe ya fi yawan tashi rikici ya fi yawan tashi hayaniya ta fi yawan tashi a ciki sannan in ta tashi wato kenan ga matsala duk da cewa shi kuma zaman birni shi ma da nasa advantages din ba sabu ba da yawa ba za ka same su a kauye ba sai a wannan amma dai mutum ya zama yana da masaniya akan irin waɗannan sannan shi kansa keɓancewar malamai suka ce zai iya faruwa da duk abin da yake da ma'anan keɓancewa ba sharaɗi ne sai mutum ya je ƙauye ba don haka ya danganta daga digiri na fitinar da kuma wato kenan musifar wani lokaci kana cikin garin amma kullum kana masallaci ba ruwanka da jama'ar suna ta hayaniyar su sai ta kama ka ɗan fita ka je kai buƙatar ka na tilasta ka dawo wannan nau'i ne na uzla kamar yadda wasu malamai suke bada cewa itikafi a kowane lokaci zaka iya yin sa ka dan kada ko da awa nawa ne zaka iya abin nan zaka azlun wa haka ne ko kuma akwai abin da ake kira zaman gida lokacin da Abdullahi dan Abbasin tafiya ta yi tafiya sai ya tartare komai komai sai ya koma zama a gidansa in kaga ya fito masallaci ne har a sanin mu a baya yana da kararan yara akwai wanda suke irin wannan saboda a wancan lokacin suna ga cewa duniyar ta riga ta lalace da haka kullum suna gida in kaga sun fito masallaci ne ai ban ta fahimta idan ta so in kaga sun fito masallaci ne ko kuma wani guri na alkhairi ko wani guri da abina in haka ba suna gida suna ta gudanar da abubuwansu saboda matsalar da suke gani na munkari a cikin al'umma kuma ba za su iya gyarawa ba to kaga wannan shi ma nau'i ne na uzla ko masallaci ko gida ko kuma ƙauyen ko kuma wani abu ko kuma alal aqalli mutum ya zama ya takaita alaƙarsa a cikin jama'a mai yawa har sai inda ta zama tilas ko ma gefe zai fi bashi dama ya abin nan to wannan yana daga cikin abin da za a iya ilgasu a cikin wato kenan al'azumi ala ayi halin zama a cikin jama'a da mumarasa da fushi kuma da nasu jama'a da nasu balalar saboda a cikin jama'a kake koyon ilimi a cikin jama'a kake koyon wasu abubuwa na rayuwa a cikin jama'a kake zama mai ƙarfi wannan ya tashi ku tashi mu tafi sallah tashi mu tafi karatu tashi mu tafi kaza tashi abubuwa na alkhairi in kana ware a cikin jama'a kuma ba za ka samu wato kenan wannan ba saboda shi ma wato kenan da nasa al'amarin shi ne in ana zaman lafiya addini yana tafiya to zama a cikin jama'a yafi saboda fa innal barakata ma'al jama'a wa inna ma ya'kulu dhaibu al-ghanam al-qasiya yawwa akuya da tawari gefe ita kura take ci amma wannan an dano masa kamsar kenan idan kuma abubuwa sun rikice to shi kuma keɓancewa wato kenan yafi falala yafi falala saboda haka kowane ya danganta ga condition din da mutum ya samu kansa a ciki kuma har yanzu yana nuna mana cewa daukan abubuwan da za su yi finin din mutum a guri daya wani lokaci yana da disadvantages mai yawa yanzu misali a ce ga fasadi ya faru nayi ina da gidaje kaman goma a cikin garin nan masu kyau ga manyan manyan lambuna da gonaye ina tashi ya zanyi in ba tana ta so in bar wannan gidan in bar wannan kaza in bar wannan kaza in bar wannan kaza ina zan shiga saboda haka sai in zama na hakuri in zauna a cikin dukiyata har fitin da ta zo ta shake ni kana da cikin dalilin da sabo su daga cikin sabai ba ruwan su da irin wayannan abubuwan duk abin da zai fini din su abu daya ya hana su mummen ba suna kaffa kaffa wato kin da shirin sa Abu Dhar Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda da sauran sun su Abu Huraira wanda ba su yarda da su ma dauki wani abu na duniya na tilas ya zama ya fini din su dole sai a guri dai ba a da tsaran matsala ta an ce hayya ala salatu su fito su yi wato kenan ta gaba saboda ko wannan hadisi yana da ma'anoni da daman gaske wanda za mu ta mu ta dogon bayani akan su babun qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam inna ko ana ne ana a'lamukum billahi babin da yake magana annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni ne nafi ku sanin Allah madaukakin sarki ana a'lamukum billahi ana Aisha radhiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza amarahum amarahum bil a'mali bima yutiqun Allah an karwa daga na Aisha Allah barka tirge da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ai wato kenan daga cikin dabi'unsa da halayensa na yau da kullun idza amarahum duk lokacin da zai umurce su ce kuyi kaza kai kaza kai kaza kai kaza zai bada umurni ko amarahum bima amarahum min al-amali bima yutiquna to zai dora musu aikin da za su iya ne kowa zai dora masa aikin da zai iya ba zai dora masa aikin da ba zai iya ba kalu sai suka ce a'a ba haka ake ba inna lasna ka hayatika ya rasulullah mu fa ba kaman kai muke ba kai kana rak'a 10 da dare muka ce mu rak'a 2 kuma kai Allah ya gafarta maka zunubanka mu kuma Allah madaukakin sarki bai gafarta mana ba tunda kana yin 10 muka ce mu rak'a 20 mana ai kaga zai fi abin nan ko mu ba kabanka muke ba inna allaha qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkar kai da Allah madaukakin sarki ya riga ya gafarta maka zunubanka wanda suka gabata da abanda suka jinkirta za su zo daga baya saboda haka ya kamata ce yanda za ka yi mu mi fiye da haka mun tana hadisin wancan mutane guda uku nan suka zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaya sau nawa yake awa nawa yake sallah dare aka je masa salisin da lailin dare kwana nawa yake azumi yake yana yin alamis da abin nan ya yake kaza a ce kaza kaza suka ce a to amma mu ina zamu hada kanmu da Annabi an gafarta masa gaskiya kan mun dan ba gafarta mana wani yace daga yau baran ƙara yin cin abinci da rana ba kullun azumi wani yace daga yau zan ƙara yin tsiro da daraba kwana sallah wanda yace ba ni ba aure azumi sallah azumi sun hada wannan din da wannan din gaba daya inda sarsa ya kira su yace musu ai na fi ku jin tsoron Allah ko to ni ma ina yin sallah da daddare kuma ina bacci ina cin abinci da rana kuma ina azumi kuma ina da aure don haka wannan shine sunnata wanda yake mace sunnata baya tare da ni kaga sai sassauta musu a cikin abin to su ma wayannan din in Annabi sallallahu alaihi wasallam zai umurce su sai ya dora musu abinda za su iya yi to fadin da suka ce ai mu ba kamar ka muke ba kai an gafarta maka kage kenan idza amarahum bi shay'in dini aw bi amrin dini in ya umurce su da wani al'amari na addini yace musu ku yi kaza aiki na addini sai ya ce su yi daidai yanda za su iya fayagdam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya baci da suka yi wannan magana suka ce a mu ce an mu ba kaman ka muke ba Allah ya gafarta maka mu a ce mu yi da yawa kawai shikenan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ransa in ya safa da ka sai ya baci hatta yu'rafa al-ghadabu fi wajhihi har sai an gane fuskar sa ransa ya baci sai ba zai ji dadi ba hankalinsa ba zai kwanta sai ba ya kula sai ya ce musu inna atqakum wa a'lamukum billahi ana tabbas wanda yafi ku takawa da wanda yafi ku sanin Allah ba kowa bane face ni ba kowa bane face ni ko malaman nan suka ce ba sai da damirul munfasil amadan damirul muttasil amma wannan hadisi kage ya tabbatar da wannan don haka asma'i da sauransu sun tabbatar cewa yajuzu iqamatu damir al-muttasil fi makanin damir al-munfasil. Dan yace ana ko maimakon yace inna ataqakum wa a'lamukum billahi, ko kuma yace inna ataqakum ko wa a'lamukum billahi, a yace inni kai inni a'lamukum wa ataqakum billahi, inni ni sai ce, sai da ya ga magana sai ce ana, saboda ya tabbatar wanda ya fi ku tsoron Allah, ya fi ku ilimi dangane da lamarin Allah, ba kowa ba ne face ni ne, ma'ana na fi ku kenan. Saboda haka abinda ya naga muku shi ya fi zama wato kenan daidai. A ga wannan hadisi shi ma ba shi dan gajere, amma yana da fa'idodi da yawa wanda suke nuna sassautawa a cikin lamura. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dora mutane gurgurdan abinda za su yi. Da haka Laraba suke cewa idza aratta an tuda fasalil musta, in kana son a yi maka da'a to ka tambaye mai yin da'ar, iyaka ya zaka iya ko yawa kace dole sai maka abu kaza, kuma ba zai iya ba, automatically zai saba maka, zai saba maka, to shi yana son a yi wa Allah madaukakin sarki da'a, don haka sai ya dora musu abin da za su iya, sannan yana son kuma aikin alkhairi din da za su yi ya zama ya dawoma. Idan dan kadan ne, yau kadan yi kadan gobe kadan yi kadan gobe kadan, amarmacci zaka yi abunka babu matsala. Amma Bahaushe yace cin dare daya kumburin ciki, ko a samu wata rana kai raka'a 20 da daddare, sai kai wata 10 baka saki raka'a biyu ba, eh kaga ce al-jadwal mawazaba, idan kana da jiddu ba mawazaba ba za ka sami ilimi ba, in kana da mawazaba babu jiddu ba za ka sami ilimi ba, sai ka hada guda biyu, sai kana da kokari sai kuma kana da naci, kullum sai kai yau zaka zo kai gobe zaka zo kai jibi zaka yi, zai yi zai dai tare yawa. To saboda haka aka ibada ma take, in kai kadan kai kadan kai kadan kai kadan kai kadan kai kadan zai dai wannan ma. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ahabbul a'mali ila Allah adwamahu wa in qalla, aikin da Allah ya fi so shine aikin da yafi dawama, a ce kullun raka'a biyu zaka tashi kai, amma ya zama jiki a ga rayuwarka kwata kwata kullum haka kake yi, to wannan ya fi soyayya a gurin Allah madaukakin sarki akan kai da yawa, sannan kuma ka watsa kawai. Saboda daga cikin advantages din mutum ya dawama akan abu, ya dauki abin da kuma zai iya dawama, shine ran da ka gaza a wani dalili, Allah ba zai bar maka gurin empty ba, sai a cika ta maka, in tafiya kai sai Allah zai a rubuta maka, in rashin lafiya ne sai Allah ya tsara wuta, amma kai sati biyar baka yi ba, ka sake yi kai wana goma baka yi ba, ran da baka yi ba ba a san yana daga cikin ranan da zaka yi ko ranan da ba zaka yi ba, don haka sai a bar maka shi blank. Yawa, amma yau ka yi gobe ka yi jibi ka yi gata ka yi gata, sai rashin lafiya sai ayi ba Allah ba da rashin lafiya namba da zai sai a rubuta masa a gurin Allah madaukakin sarki, kaga ya samu wannan wato kinan ladan. Yawa, wannan kin sannan kuma wannan hadisi yana karantar da mu har yanzu cewa idan akwai amana a wajen girman kai, bu girman kai ba zai shiga ba, kiburu ba zai shiga ba, uju ba zai shiga ba, meye ba zai shiga ba, babu laifi mutum ya faɗi matsayinsa a addinance, ce ni ne ina da kaza, ina da ilimi kaza, ko ina da kaza, ko ina da kaza, ko ni ne na gina masallaci kaza, ko ni ne na makaranta kaza, ko ni ne na aiki alkhairi kaza, ni ne na assasa kaza. Amma in a situation waya ba girman kai ba zai shiga ba, a yi shi dan girman kai ba, sai dan karantarwa. Mun gane, mun gane misalin sa ce inna atqakum wa a'lamukum billahi, wanda ya fi ku sanin Allah, ya fi ku tsoron Allah, ni ne, ya nuna shi yana da takawa, ya nuna kuma yana da ilimi dangane da lamarin Allah madaukakin sarki, ba kuma laifi bane. Annabi Yusuf alayhi salatu wasallam yace me ijaluni ala kaza'inil ardi, inni ne hafizun alimun, a bani treasury zan zama minister of finance, saboda ni ina da ilimi akan abin da ya shafi budgetary al'abuwa da finance and budget, budgetary and planning, finance budgetary and planning, na fi kowa sanin wannan, inni hafizun kuma ina iya kiyayewa, alimun kuma masani ne wato kenan akan wannan lamarin. So babu laifi mutum ya faɗi haka, amma fa in girman kai ba zai shiga ba, amma dai na isa ne da kafafa kuma sai ya rusa duk ayyukan da wato kenan mutum yake da abin kun gane ustaz nan ya hada guda biyu takawaya ya shafi aiki wannan kuma ya shafi ilimi dama ilimi da aiki sune wato kenan addini musulunci babu tafadul alil iman fil a'mal wannan babu zai nuna mana wato kira abin da ake kira at-tafadul shine wato kenan fifiko na masu imani a cikin ayyuka duka muna da imani amma ayyukan mu suka sha bamban ko inna sa'aykum la shatta yawa kullun yana alaƙar da dakaci kowa yana yin gurgurdan ikon sa dakaci ai sallar dare ne na tashi ne raka ta biyu shi kuma wancan makwacin na sai hudu kai kuma sai kai goma kaga dai duk dai aikin alkhairi muka yi amma akwai tafadul a tsakanin mu akwai fifiko to wannan fifikon nan yana nuna fifiko kuma a imani domin aiki yana ƙara ƙarfin imani yawa sadaka yawan aiki yana ƙara yawan imani gurgudan yanda wani ya fita a aikin alheri gurgudan yanda zai fita a imani da wannan aiki din gurgudan yanda zai fita lada ranar lahira ko wallal akhiratu akbar darajatin wa akbar tafdilan lahira ita tafi girman daraja in an ce darajat shine wato kenan steps da ake hawa sama na lada ko tunda aljanna ita al'uliya a sama take wannan aikin sa iyaka wannan aljanna ne wani kuma lifta zai ta wuce wannan ya hawo dama yana hawa zai danna hawa gida number 91 wani ya danna 90 wani ya danna 4 wani ya danna 3 wani ya rubuta ya danna number 1000 kawai lifta ta tashi sai za ta dauke shi kuma za haya you go the better it becomes aka ne go yawo to sadaka aiki da imani wato kenan akwai abin da ake kiran sa at-tafadul a cikin su annabi sayyidina al-khudri radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulu ahlul jannati al-jannata abu sayyidina al-khudri allah madaukakin sarki ya yadda da shi yace dan aljanna za su shiga aljanna yadkhulu ahlul jannati al-jannata dan aljanna za su shiga aljanna wa ahlun narin nara ɗan wuta kuma za su shiga wuta kowanne zai shiga gidansa ranar tashin kiyama Allah ka saba ma cikin wannan din sanma ya kulu Allah sannan sai Allah madaukakin sarki sai ya ce akruju man kana fi kalbihi misqala habbatin min kardalin min imani a shiga cikin wuta duk wanda a cikin zuciyarsa akwai tankwacin kwayar gadagi na imani a fito da shi ya mutu musulmi an yi zo an yi hisabi an gama komai da komai duk wani dalilin da zai sa a gaishe aljanna babu don haka wanda suke da dalilan da za a kai su aljanna biyu an kai su aljanna sun shiga an gama wayannan su ma wanda suke da dalilin da za a kai su wuta su ma an gama shi aka rashin sa sai ya bi wayannan to bayan an gwangwaje da shekara da shekaru Allah madaukakin sarki zai ce a ji a caje wutar nan in dai mutum yana da kwatankwacin kwayar gadagi na imani dan kaɗan a cikin zuciyarsa ya ce sai a ce a fito da shi ta haka fa yukar juna min ha sai a je a fitar da mutanen daga ciki sai a tafito da su a fito da su a fito da su imanin ka kwayar gadagi ba kwayar gadagi sai a fito da su kadis wadu sun yi bakin kiran sun soye babu maja a cikin su babu ka sun zama gaba ɗaya kamar gawayi fayalguna fi nahar alhaya aw fi nahar alhayati sai aje a jefa su a wani kogi wani korama da ake kira sa nahar alhayati ko nahar alhaya a wata riwaya haka ta zo da shi ko nahar alhayati kamar yadda ya zo shi a cikin korama ne wanda duk abin da aka saka shi a ciki zai rayu ba zai sake mutuwa ba kuma har abada sai aje a jefa su a ciki fayin bituna sai ka ga namu jikin sa yana ta gyaruwa yana tsurowa yana tsurowa kama tambutul habbatu fi janibis sal kamar ka je ka shuka a bakin kogi kaga da wuri za ta tashi tunda ba matsalar ruwa saboda yanzu zaka ga jikin sa yana karuwa sai ya kuma ya hade yayi kyau yanda wato kenan ya kamata ya ce alam tara annaha takruju sarra'an mutalawiya baka gani sai ka ga ta fito da farko zaka ganta farisal daga ba sai ka ganta da ta samu sunlight sai kaga ta canja ta yi kala ta yi menene menene da sauransu haka da farko kalar su zai fito sai ya zo koma daidai normal da farko jan nama zai raga bai fita jikin su sai ya zo sai koma sai ya zama wato kenan normal wannan hadisi yana daga cikin hadisan da suke hana mutumin da yake da itikadin cewa Allah kwaya ɗaya ne ya yarda da musulunci a ce masa kafiri rubiyar da take waya ko bayan shekara da shekaru to dai zai fita amma fa sai a ƙarshe sai can ƙarshe wannan ko zai faru bayan an zo tashin alkiyama annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi ceto shahidai sun yi ceto salihan bayi sun yi ceto duk wasu jigari sun yi ceto duk wani mai ceto an bashi izini ya yi ceto duk wani wanda yake da wani bukatan a bashi ceto Allah ya masa izini ya yi ceto duk an kare waɗannan mutanen ba wanda ya cece su ba wanda ya cece su cikin wani riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har za a fitar da wanda suke cewa wannan kalima ta la ilaha illallah mun ji iyayenmu suna faɗa mun ma mun faɗe ta kaga kenan bayan kalmar la ilaha illallah ba su yi aikin komai ba sun yadda la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma ba ruwan su da sallah ba ruwan su da menene ba ruwan su da abin amma yet a ƙarshen za a fito da su a wani hadisi ana ce suna ake kiran su utaka'ur rahman sune wanda Allah madaukakin sarki da kansa zai yanta su Allah madaukakin sarki zai dube su a wani lokacin ya ce duk su fita ba don komai saboda sun mutu da aqidar la ilaha illallah amma ba sa aikin komai a kanta duk yanda ga yanzu ba za su cewa su arna bane ba su yadda ba amma komai na musulunci za ka ga zero wata rana ta ga ni wata mace a Lagos a biya falo tana sai da giya sakar dinta iyaka nan kanta babu dan kwali jikinta gaba ɗaya tsara giya take sayarwa sarkin da bai ce mana fa musulma ce ne musulma kuma ce wallahi musulma ce ce to ta mamaki kawai yanzu abu nan lokacin ya za ta yi sai sallah a giya take sana'anta kullum sai da giya ne kaga wata mata kalli tana sha Allah ya sauka na haka yake tabbatacce Allah irin wannan din zai fa a tare sama wanda zai cece su dan sun yi shekara malayin a cikin wuta Allah kadai ya san iyaka lokacin da za su zauna a cikin wuta Allah bar ku zaki kuma albarkacin da sun ce su musulman ne shikenan wallahi wa rahmatullahi wa sa'al kulli shay'in bo yawa to da haka Allah bar ku zaki zai sa a fitar da su وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت الناس يردون علي النبي صلى الله عليه وسلم يقول جمعتني إنا بيتي بينما أنا جمعتني إنا بيتي يعني مطلعة بيتي لكنه annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance yana bacci ra'aytu an-nasa yuraduna alayya sai naga mutane ana ta gittonsu wayannan su zo su wuce gungu a mafarki kenan wa alaihi qumusun kowanne yana da riga a jikin sa kowanne yana da riga minha ma yablagu sudayya daga cikin sa ko wanda ya je nonon su riga ce ya saka amma iyakacinta nan da min hamadu na zalik daga shi abin da ke kasa da wannan rigarsa iyaka nan wani nan haka suke tafiya wa urida alayya umar bin al-qattabi radiyallahu anhu wa alayhi qamisun yajurruhu da aka gitto mun sai naga umar dan kaddabi shi tasa jallabiyar har kasa take ja yana tafiya kintin kasan dogo ne kuma karfa ne kuma very courageous and pompous yana tafiya tinkin yana ta janta a kasa yi yana ta janta قالوا sai suka ce masa fa ma awwalta zalika me ka awwala wannan mana me ka ya ka fassara wannan mafarki ya rasulullahi qala addini sai shi addini kenan na fassara shi da addini mana wa'ansu mutane addinin su daga wuyan su zuwa iyanan din su ne wa'ansu addinin su nan wa'ansu nan wa'ansu nan wa'ansu nan wa'ansu addinin su har kasa yake ja sabar wato kenan su abin nan kuma sai aka misalta masa irin wa'annan din da Umar dan Khattabi radiyallahu anhu wanda ya karanta tarihin sayyidina Umar dan Khattabi cikin tarihi zai fahimci wannan sosai kikkiawar fahimta mutum ne wanda yake mai tsananin rukun addinin musulunci wasu daga cikin malaman tafsiri suna fassara fadin Allah da yake cewa Muhammadur Rasulullah wal ladina ma'ahu suka ce allazi ma'ahu kowane lokaci Abubakar Siddiq ashidawa alal kufari suka ce Umar ne ruha ma'a bainahu masu tausayi suka ce Usman ne tarahu ruk'a sujjada suka ce Ali ibn Abi Talib yardaguna fadala min Allah wa rida suka ce Talha da Zubair sai ma wa bi wujuhin min athar sujudi suka ce Abu Ubaida ko hak eh Abu Ubaida Amir bin al-Jarrah haka suka kai karshen addu wannan sifofi din sai da aka zama wanda ta fito wa daga cikin abin to shi sayyidina Umar mutum ne wanda yake mai tsanani akan addini ba ma akan addini ba akan musulmai akan musulmai in ya kafa doka a musulunci zai kira manya manyan sahabbai lokacin su sayyidina Abubakar ba su a duniya ya ce to na kafa doka in ɗayan ku ya karya zan yi masa linkin punishment din da zan yi a wanda ba ku ba saboda ku ne manya in kun tsayi akan gaskiya da adalci shikenan zan tsayu akan a gaskiya da adalci addini zai tsayu in kun karya mutane za su karya za su koyi da ku saboda ka babu sassauci a cikin rayuwar sa ko guda daya duniya kwata kwata bata shalle shi ba ko baya kaunanta zamanin sa an samu dukiya ta ban mamaki a sakamakon futuhat da musulunci amma Allah madaukakin sarki ya tsaye da shi haka ya bar duniya kuma har ya bar duniya gani yake kaman bai aikin kirki ba don wata rana ya taba cewa yace cewa da Allah zai sa yana tadi da wani sahabi ce da Allah zai sa abinda muka yi nan addinin musulunci kana ga zamu tsira kuwa yace mun sahabi dai sahabi yace mun sallah zamu tsira insha Allah haba mun zanna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi imani da shi mun yi jihadi mun yi kaza mun yi kaza ai ba ma shiga jannan Allah da ta musa mu dan daraja ma yace ni wallahi wannan abin da gida Allah zai mu fita zai sa mu fita kafafan ra'asan bi ra'asin lalana wala alaina mu fita ai can daraja zai mu dai ba a kama mu laifi ba da laifi ba koda ba a ba mu lada ba yace wallahi da zan so hakan nan saboda ainihin kokarin sa dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara shi a nan gudun a wani riwaya yace ina bacci sai aka kawo min madara ruwa kai ko nasha na koshi na ba kai na duba hannuna dama sai na ga Umar ne na ba shi ya sha har sai da ya ga ainihin ruwan yana gwanana a cikin jijiyoyin jikinsa tsabar sha aka ce me ka fa ma awwaltahu ya rasulullahi sai ya ce al-iman me ka fassara shi ce imani kenan imani Umar bin al-Khattab ya ko kudi imani ya ko kudi imani har gashi bolokolo yana circulating ya bi circulatory system na jikin jikinsa yana yawo a cikin saboda wato kenan zindurutin imanin sa a wani riwaya shi da kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba wato awwaluna ko wannan ya za ku fassara sai suka ce addini mana sai ce asabtu kun dace wallahi ya tabbai sahabbai ga na yi mafarki na gari ga mutane da riguna wani iyanan ya ce fa matu awwaluna ku ya za ku fassara wannan hadisi sai suka ce masa addin za mu fassara shi da addini sai ya ce asabtu hakika kun dace kun ga wancan ya ce al-iman wannan ya ce addin da addini da imani ai bi ma'ana abu dai ko yawwa mai addini shine mai imani kuma shine mai na wato kenan addini saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara masa dan haka ne wannan ne wannan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fassara mafarki a sahabbansa. Wani lokaci in yi mafarki da safin an yi sallah asuba zai ce ina wanda yake mafarkin fassara masa dan sun ce kaza sai fassara musu ce musu kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne. Annabi Yusuf alaihi salatu wasallam yana daga cikin wanda suke fassara sahabbai. Sayyidina Abu Bakar yana cikin masu fassara sahabbai mafarki. Ibn Sirin yana cikin manyan malaman hadisi masu fassara mafarki. Ta haka anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara me? Liga da addini. Aka haka malaman mafarki suka ce duk mutumin da ya mafarki da riga generally alkhairi ne. Alkhairi ne. In kai mafarki an baka riga to bishara ake maka wani alheri yana nan tafi. Sai suka yi tawilin sa da fadin Annabi Yusuf alaihi salatu wasallam ya ce izhabu bika yifi hazihi go ku kai wannan rigar tawa abu abana in ta je albishir cewa Yusuf yana da rike na. Don haka albishir ne cewa alheri yana nan tafe wanda zai yaye masa wato ginin bakin ciki a rayuwarsa. Ko kuma ya ga riga daga sama ta fado ta same shi, ko kuma ya ga rigar an ba shi kyauta, ko wani abu makamancin wannan, generally alkhairi ne. Sai dai idan rigar ta zo da wani dan matsala, misali a ce mutum ya ga diddigaggen riga, rigarsa duk ta yi gici-gici ta lallace ko ta yi datti ko ta abin faffashe ta rachar ta ko ina ba ta da kyau, to wannan yana nuna cewa addininsa yana da matsala kenan. Addininsa, amma wanda ya gasi ya ganshi a cikin kaya masu kyau, kaya masu kyau, to alama ne na wato kenan addini mai kyau da kuma wato kenan kamala wanda musulunci yake so tattare da wannan mutumi din, ko kuma wani alkhairi da bushara zai zo samu wannan mutumi din. Kun gane wannan? Ko kuma idan mutum ya yi mafarki ya yana da riga amma ba ta da hannu, ba ta mai kyau amma ba hannu, wala mafarki suka ce yana da addini amma ba ya da kyauta, sai da dukiya hannu take ko mika ga riga mai kyau ya zaga amma ba da hannu nan da nan da nan, eh kaga ta hannu ake bada dukiya da hannu ake karbanta. Riga fasaranta alheri ne amma rashin hannu fa rashin kyauta. So ya sai ta shiga haka ne. In kuma mutum ya warki riga za ta zage kadan ta gaba, to zai shiga cikin wani yanayin da za a zarge shi a tuhume shi da wata matsala. Matsala kuma wannan matsalar za ta tabbata gaskiya cewa yana da wannan matsala. In kuma ta baya ne ta dan yage, za a tuhume shi da matsala amma matsalar ba shi da laifi a cikinta. Sai suka fassara da faɗin zai ce in kana kamisuhu wadda mai kubulin wa sadaka duhu min alkazibina, ko dan kana ga min saukudan min dubrin fa kazabat wa huwa min as-sadiqina, ko min as-sadiqina. Haka ne idan kuma mutum ya ga rigarsa ta tsage tar gaba daya, ta tsage daga sama har ƙasa, it means yanayinsa zai canja, ta yage haka tar gaba daya zai fita a cikin yanayin da yake ciki yanzu. Kaga kenan a cikin matsala yake, sauki zai zo. In a cikin sauki yake matsala za ta zo. Kuma arziki yake talauci zai zo. In a talauci yake wadata za ta zo. In ba shi da lafiya ne zai warke. In ko lafiyar sa kalau abubuwa da za su zama wata kedan sun canja a sakamakon wannan. In kuma haka ba ta faru ba zai canja gida. Zai canja gida saboda yanayin rayuwarsa dole za ta canja da sauransu. To wannan kenan. Sai wanne kuma
wannan
abin da malaman mafarki su faɗa babin tafadul muke ko yawa. Sai babul haya'u min al-iman, haka ne babin da yake magana akan jin kunya yana daga cikin imani. Al-haya'u min al-iman, jin kunya yana daga cikin imani. mutum ya zama mai kunya ne. An ibn Umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam marra ara rajulin min al ansari wa huwa iza akahu. Annabi Abdullahi dan Umar Allah madaukaki take yadda da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana wucewa a Madina sai ya wuce kan wasu mutane guda biyu cikin mutanen Madina, daya ya sa daya a gaban yana ta masa wa'azi fil haya'i akan kunya, ya kamata ka rike jin kunya, ya kamata kaza kaza kaza, yana ta abina kawai da shawo kana sai suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi ma ya gansu kuma ya ji abin da suke faɗa. Bakala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da'ahu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kyale shi, rabu da shi kawai. Fa innal haya'a min al-iman. Ai ita kunya da kake gani tana daga imani. Tana daga cikin imani. Dan haka yanzu me yake nan? Ya ce ka rabu da shi kawai. Ai kunya tana daga cikin imani. Me wani yake implying? Bashi da imani. Yana imani, bashi da imani, don haka ba zai dauki ba wa'azi ba. Dan haka abin da yafi kyau shine kawai za ka kyale shi. Wannan kenan. Zai kuma iya daukan cewa wa'azi yake musu susu biyun shi Annabi sallallahu alaihi wasallam din. Ka rabu da shi. Ya ji a kunnansa, jin kunya yana daga imani, dan haka maza-maza rashin kunyarsa ya watsar da ita. Mun gane kamar hadisin da yake cewa idza lam tastahi ko inna min menene inna mimma adarka an-nasu min kalamin nubuwati ruza idza lam tastahi fasna ma tashau. Daga cikin maganganun da annabawan farko suka yi, mutane suka ciro, mutane sun samu wannan magana. Akwai magana annabawan farko da yawa wanda ba mu san su ba yanzu. Cikin abin da muka samu cikin magana inna mimma adarakan nasu, cikin abin da mutane suka riska min kalamin nubuwatul ula, cikin maganganun annabawan farko shine idza lam tastahi, in har baka da kunya to ka je kai abin da kake so, ka je kai lasin aka baka ka je kai, ba lasin bane, ba lasin bane. Yawwa, suka ce duk wanda ba shi da kunya ya ce to duka kaga duk wanda yake abin da ya ga dama sai ya komi, ba a komi. Kaga alama ba kunya ta tare da shi kenan. Ba kunya ta tare da shi. Ita kuma kunya tana daga cikin imani. Don haka kaman wannan ma abin da yake gaya masa kenan. Ka kyale shi. Ya kamata ya san cewa kunya tana daga cikin imani. Don haka ya gyara imanin sa, ya yi abin sa, wato kenan da ya kunya a cikin rayuwa. Mun ga mun yi bayani akan kunya a satin da ya gabata. Jin kunya yana daga cikin abin da yake wato kenan gariza ne a jikin dan Adam. Gariza ce dan Adam, akan halice shi da wannan kunya din. Ya zo mai kunya ne. Sannan akwai kuma takassub, shine kokarin tsoruruta. Akwai wanda zai tashi a gidansu akwai kudi, gidansu miliyoniyoyi ne. Akwai kuma wanda kokari zai yi ya samu. Don haka ana samun sa garizatan, ana samun sa kuma iktisaban. Idan da baka tashi kai mai yawan jin kunya bane, to zaka ji kunya ta hanyar kokarin kiyayewa. Shine kai amfani da hadisin da yake cewa aka tambayi Jibril da akan abin ko ihsani, sai ya ce mai antabudallahi ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Duk inda kake ka tuna cewa Allah madaukakin sarki yana tare da kai. Allah yana allazi yaraka hina takun wa taqallubaka fi sajidin. Saboda duk inda kake Allah yana ganin ka, to sai ka ji tsoro, sai ka daina. Duk inda zaka yi abinda zaka yi, abinda zaka yi wanda zai ja maka bakin jini a cikin jama'a, ya ja maka kunya a cikin jama'a, saboda kare mutuncin ka, sai ka kinsa, ka ji kunya dan kar kai abin nan, saboda ba zaka yi ba. To in mutun yana haka na kaga zai samu jin kunya din takasuban. To in ya samu hakan din kuma, to wannan din yana daga cikin wato kenan imani. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ka kyale shi, lalle jin kunya yana daga cikin imani. Bainal haya'a min al-iman, ba lasin aka bashi ba. Kara wa'azi aka yi masa akan wa'azin wato kenan da ake masa. Wallahu ta'ala alam. Babun fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum. Idan har sun tuba, kana aya ce ta Al-Qur'ani ko? Idan har sun tuba suka tsaya da sallah, ba wasa a cikin sallar su, suna sallah lokacin da ya kamata da kaifiyan da ya dace, suka ba da zakka, to nan ku kyale su, ba ruwan ku da su, kallu sabilahum. baraka ku kyale su ba ruwan fudu su wannan riwaya hadisi sahihi ma daga Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki ya dade shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa umirtu an uqatila an-nasa hatta ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salata wa yutu zakata fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil islami wa isabuhum ala Allah an umurce ni inji annabi sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas an umurce ni in yaki mutane waye umurce shi Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya umurce ni in yaki mutane ko yawwa wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa kunu dinan lillah qatilu ya ayyuhal ladhina ya ayyuhan nabiyyu qatil menene ka jahilul munafiqina ya ayyuhan nabiyyu jahilul munafiqina jahilul kafirina wal munafiqina ko qatilu wal ladhina yadunukum min al kufar wa lajidu fikum galda ya ayyuhan nabiyyu jahidul kufara wal munafiqina wa galis alaihim ko ita ma akwai wannan da zai sauran su waqatiluhum hatta da tukunu waqatiluhum duk dai suna nan gasa nan da yawa Allah madaukakin sarki ya umurce shi da yake wato kenan mutane annasa annasa anan yace mutane mutane amma muradin shi ne me kafirai abu zai yake musulmi ba ko ya yake kafirai amma sharadin shi ne atashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah har su shigo cikin musulunci sai yadda ba abun bauta da cancanta sai Allah sai yadda kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne haka ne yawa kenan sharadin jihadin manufar ba kashe su bane manufar ba walakanta su bane manufar ba kwatan dukiyar su bane manufar ba shine a cire abinda yake hana su karban musulunci don su karba ko da an yi jihadi to la ikraha fi din ba a san su karbi musulunci a dole amma jihadi yakan sa a dauke power da take saman su wanda take hana su karban musulunci shi yasa duk inda aka je aka ce su da yaki sai ga mutane su ta shiga musulunci za ta shiga saboda yanzu na sama da suke hana su shiga musulunci yanzu ba su da wannan power din yanzu everybody is now free ya zabi wanda yake so amma ba za a tilasta ko lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Makka da yaki bai tilasta su akan musulunci ba amma wanda ya ga dama zai shiga lokacin da musulmi zamanin sayyidina Umar suka ce kasan Siriya da yaki garuruwa da suka je na kristoci sulhu suka yi da su suka ce to zamu sulhu da ku zamu zaman lafiya kamar yanda musulmi suke bada zakka mu kuma zamu bada jizya shikenan sai aka kyale su akan addinin su aka tabbatar da su to saboda haka ana son su musulunta sannan su tsaya da sallah sannan su bada zakka bayan su musulunta din kenan fa in fa'alu zalika in sun yi aiwace hakan nan asamu mini dima'u ya zama bazan kashe kowa ba bazan zubar da jinin jikin su ba bazan taba dukiyan su ba illa bi haqqil islam sai da haqqin musulunci ko isabun ala Allah in sun aikata wani laifi kuma bayan wannan ko ma wani iri ne bayan su musulunta sauran lamarin su yana gurin Allah madaukakin sarki shine zai hukunta da su zamu dakata nan insha Allah a sai Allah madaukakin sarki ya kai mu sati magawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh